sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A yau Asabar 22 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Amurka da kungiyar Taliban sun fitar da sanarwar cewa a ranar 29 ga watan nan na Fabrairu bangarorin biyu za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya, yayin da adadin mutanen da suka jikkata a bara kadai ya haura 10,000 sanadiyar yakin na Afghanistan. Sannan za ku ji cewa ana zaben shugaban kasa a kasar Togo.
Kamin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda rahotanni suka bayyana cewa kungiyar Boko Haram sun kai hari a garin Madagali na jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Sun tafi duk inda akwai wani post da sojoji suke, sun je sun kona gidan, akwai gidan wani maharba, sun je sun kone, suka gangara, suka je suka kone fato gidan General Pizitarpa.
Sannan za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce babu tabbas za a baiwa iyalan marigayi Sani Abacha ko gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu wani kaso daga kudaden da gwamnatin Amurka ta taimaka za a dawo da su. Bayan nan za ku ji cewa an cimma wata yarjejeniya tsakanin hukumomin jamhuriyar Nijar da na kasar Benin dangane da barin makiyayan kasar Nijar su rinka shiga Benin domin ayyukan kiwo. Sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. Sannan muna tafe da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bar mu fara da shin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kungiyar Taliban sun fitar da sanarwa daban-daban a lokaci guda waɗanda suka nuna cewa a ranar 29 ga watan nan na Fabrairu bangarorin biyu za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ake sa ran za ta buɗe hanyar kawo ƙarshen yakin da Amurka ta fi daɗewa a cikinsa a tarihin yaƙe-yaƙen da ƙasar ta yi. A matsayin da aka cimma a jiya Juma'a, Amurka ta amince za ta janye dakarunta a Afghanistan sannan a hankali, yayin da ita kuma ƙungiyar Taliban ta yi alƙawarin cewa ba za ta bari a yi amfani da yankin ƙasar wajen gudanar da ayyukan ta'addanci ba, sannan za ta shiga zaman zulhu da al'ummar ƙasar. Samir Lalwani jami'i ne a cibiyar Stimson mai tabbatar da zaman lafiya.
Well, I think it's pretty significant, especially if the reduction in violence holds. What it will demonstrate is that.
Yace wannan matsaya da aka cimma tana da matukar muhimmanci, musamman idan aka rage kai hare-hare. Tuni dai an fara share fage da wutar jijiyar tsagaita wuta ta kwana 7 wacce ta fara aiki a yau 22 ga watan nan na Fabrairu. To a yau Asabar ne kuma Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata a shekarar 2020 sanadiyar yakin na Afghanistan. Alƙalman rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula 3,400 ne suka mutu, sannan wasu 7,000 suka ji raunuka a bara kadai. Mataimakin babban jami'in majalisar ta UNAMA da ke ƙasar ta Afghanistan ya ɗora kashi 49 cikin 100 na wannan ta'asa a kan ƙungiyar Taliban da mayakan IS da kuma sauran ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai, yayin da kashi 43 cikin 100 kuma aka ɗora shi a kan dakarun da ke marawa gwamnati baya ciki har da na Amurka. Sauran kashin kuma an ɗora a kan waɗanda yaƙe-yaƙe ya ritsa da su ta hanyoyi daban-daban da kuma sauran tashe-tashen hankula da ƙasar ke fama da su. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce lokaci na ƙara ƙurewa ƙoƙarin da ake na daƙile yaduwar cutar coronavirus, yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar ke ci gaba da ƙaruwa. A jiya Juma'a babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk da cewa ana matakin da za a iya daƙile yaduwar cutar, ya yi gargaɗin cewa damar da ake da ita na ci gaba da tsukewa.
Although the window of opportunity is narrowing to contain the outbreak,
yace duk da cewa damar da ake da ita wajen daƙile yaduwar cutar na ci gaba da raguwa, ana matakin da za a iya datse yaduwar cutar, amma yayin da muke yin hakan ya kamata mu zauna cikin shirin ko ta kwana. Kalaman na Ghebreyesus na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewa cutar na ƙara bazuwa a Koriya ta Kudu. Hukumar yaƙi da yaduwar cutar a ƙasar ta Koriya ta Kudu ta ce an samu sabbin mutum 229 da suka kamu da cutar. Wannan na nufin adadin masu ɗauke da cutar ya kai 433 kenan.
Shedun gani da ido sun bayyana cewa wannan nema ya sa sojojin da ke garin wanda ba sa da yawa suka fara musayar wuta da yan Boko Haram din.
To amma ko madalla masu sauraro a gafarce mu kafin mu ci gaba da labaran duniya bari mu duba taskar rahotannin namu inda za mu fara da rahoto daga Najeriya inda wani rahotanni suka bayyana yadda kungiyar Boko Haram suka kai hari a garin Madagali na jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shedun gani da ido sun bayyana cewa wannan nema ya sa sojojin da ke garin wanda ba sa da yawa suka fara musayar wuta da yan Boko Haram din. To amma ko daga bisani suka janye saboda sun fi su yawa. Bayan janyewan sojojin sai ko waɗannan masu tada ƙarfi bayan suka bazama cikin gari suna harbe-harbe da kuma kone gidaje.
An ga lokacin da sojoji suka bar gombi suna tafiya ga gida, wayannan kuma sun shigo da hilux guda bakwai, you know, sun yi ta abin da za su yi, sun shigo da suna harbe-harbe, sun shiga gari, an yi shiru, an jima ga wuta yana tashi ko ta ina, then sun haye kamar za su yi sun ɗauki hanyar biyu din nan sun dawo ana da wutan suna zuwa ana rikin ana ga a jirgin hovarin a monitoring abin da suke yi ana alkoli guda biyu da kemu 7-5-10 as they were going sun tafi da motoci da yawa clear target for the military sun bombi na su clear target tun da dare ne ga wutan su ga kome da kome a za su je su taru a wuri guri a yi so ai ataki na so daga wannan abubuwa nan mu ana so a tada kawai mu ne kawai da zuwa ne filin
Mr. Andrew Starfa son shugaban kungiyar yan jarida ta NUJ a jihar dan asalin garin na Garkida ne ya ko bai na min mai da suka zanci kansu a wannan hari da yan Boko Haram din suka kai
sun fara kona so tiwaye number 1 kuma sun tafi duk inda akwai wani post da sojoji suke sun je sun kona gidan akwai gidan wani maharba sun je sun kone suka gangara suka je suka kone fato gidan general visitor pa to suka ba palle shops suka ɗibi ba kaya sun ma kaya abinci suka kokona yawa duk kemis na gargida sun ba palle su sun ɗibi magunguna and said suka sake kokona wayannan shops din police barrack da police station sun kona gurin nepa da kuma akwai Living Faith Church ita ma an kona.
To babu jami'an tsaro ne a garin lokacin da abin ya faru?
Akwai sojoji sai dai ba su da yawa ne. Da battalion guda ɗaya ne a gurin amma yanzu ina ga an yi shifting wasu to an bar lokacin da yakin nan ya yi ɗan sauƙi sai aka rage yawancinsu a can.
To sai dai kuma ya zuwa yanzu rundunar soji ta 23 da ke yalla ba ta yi ƙarin haske ba tukunna yayin da a ɓangaren ta rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana haɗa hancin ɓarnar da aka yi mata. DSP Suleiman Yahanguroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ce ba su da cikakken bayani a yanzu to amma kuma da alƙawarin cewa zai tuntuɓe ni idan sun samu.
To IDP ne har yanzu mun ce sun tafi can domin ya yi assessing da barak da police station da me ya yi simbob sai tura mana shi ne muke jira yanzu haka mai na office muna jira ne.
Cikin kwanakin nan mayakan Boko Haram kan zafafa kai hare-hare a wasu yankuna na John Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe batun da manazarta tsaro ke maganin fa akwai abun dubawa. Muhammad Ismail tsohon editan jaridar Leadership na ko cikin 'yan jaridan da ke bin diddigi kan haka tsaro a Najeriya ya ko bai ne da masu ke kallon wannan lamari a yanzu.
Saboda wani abu ne wanda yake nuna cewa akwai gazawa ta ɗauki matakan da ya kamata su ba ta rufin na ake sa sarkisa na ce sarkisa a mafi kullum su abu nan jami'an tsaro ne ya kwanta jesu su kai mutane su kuri su kai kusa su bayan abu nan election nan abu nan daji su ke har yanzu sai a ce jami'an tsaro sun kasa yin wannan aikin za a ji a kore sa a tabbatar cewa fasa cikin Najeriya nan daga farko ma akwai wata wani abu da ke ta faɗi cewa wanda kwanta zai sai zuwa kuma karya cewa ba inda Boko Haram ya cikin Najeriya to idan daga sani ya kamata a ce an daina kawo wannan harin wata sun ji akwai yaudara da kuma wani abu ne wanda wasu suke samun kamar kudade kawai saboda wani abu ne wanda suke samun kaje hanyoyin samun kawai.
Koma da menene fatan talaga shine Allah ka ƙoshin wannan matsala na tsaro a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
To a yau Asabar ƙasar Togo ke zaben shugaban ƙasa, zaben da masu lura da al'amuran siyasa ke hasashen cewa shugaba Faure Gnassingbé zai lashe. sama da shekara 50 iyalan shugaban ya kwashe yana mulkin kasar ta Togo. A shekarar 2005 shugaban na yanzu ya tsare kan karagar mulki bayan mahaifinsa Eyadema wanda ya kwashe shekara 40 akan mukamin. Shi dai shugaban na yanzu ya taka muhimmin rawa wajen sauyin fasalin wato kundin tsarin mulkin kasar wanda ya amince da tsarin yin wa'adi biyu na shekara 5-5. Amma wannan sauyi bai yi tasiri ba, abin da ake ganin zai ba shugaba Ignace Simbe damar zama akan karagar mulki har nan da shekarar 2030. Gungun ƴan gudun hijira na farko na ƴan ƙasar Ethiopia sun koma gidajensu don raɗin kansu daga sansanin ƴan gudun hijira na Kakuma da ke Kenya. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wannan tafiya, inda ta ce tana da burin ganin an mayar da wasu dubban ƴan gudun hijira gidajensu waɗanda suka kwashe shekaru da dama bayan ficewa. Mai magana da yawun hukumar Shabia Mantu ta faɗa muryar Amurka cewa ƴan gudun hijira sun tsere daga ƙasashensu ne sanadiyar cin zarafi da suke fuskanta, amma sun yanke hukuncin komawa ƙasar ta Habasha saboda al'amura sun daidaita.
It means that conditions have changed and that you're ready to go back home and
ta ce wannan na nufin al'amura sun canza kuma kun shirya komawa ƙasarku, wannan muhimmin lokaci ne. Diwa daga cikin ƴan gudun hijiran sun kwashe kusan shekara 12 rabansu da gidajensu. A can jihar Nevada da ke yammacin nan Amurka, masu zaɓe sun fara kada ƙuri'a don nuna ɗan takarar da suke so ya kara da shugaba Donald Trump a babban zaben da za a yi a watan Nuwamba. Wannan zaɓe na sharafage wanda zai kai ga zaben fidda gwani a ranar 3 ga watan Maris shi ne na 3 da ƴan takarar Democrat da ke neman tikiti ke yi, bayan da aka kara a jihohin Iowa da New Hampshire. Sai dai ba kamar Iowa da New Hampshire ba, waɗanda ke da rinjayen fararen fata, Nevada jiha ce da ke da gaurayen al'ummomi, inda rabin al'ummar jihar ne fararen fata, kashi 30 Hispaniyawa, sannan kashi 10 baƙaƙen fata Amurkayen asalin Afirka, kashi 10 kuma 'yan Asiya.
Madalla a gaida Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, gwamnatin Najeriya ta ce babu tabbas za a baiwa iyalan marigayi Sani Abacha ko gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu wani kaso daga kudaden da gwamnatin Amurka ta taimaka za a dawo da su Najeriya. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Kungiyar Transparency International ta Najeriya, wadda ke fafutukar dawa da kudaden da aka sata daga Najeriya zuwa waɗansu ƙasashen duniya, da kuma minista na shari'a na Najeriya wanda ya sanya yarjejeniyar hannu tsakanin Najeriya da ƙasashen ƙetare domin a dawo da kudaden Najeriya da aka sata daga ƙasar zuwa ƙasashen waje, sun fito fili sun nuna cewa ba su iya tabbatar da rahoton da yake bazuwa cikin Najeriya cewa wai ƙasar Najeriya tana da niyyar baiwa iyalin marigayi General Sani Abacha da gwamnan jihar Kebbi dollar Amurka miliyan 100 daga kudaden da Najeriya ta yi nasarar Amurka ta ba ta haɗin kai domin a dawo da su cikin Najeriya a yi wa talakawan Najeriya aiki. Awan Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Transparency International wadda ke ci gaba da fafutukar a dawo da kudaden Najeriya da aka sata aka cuta su kasashen ƙetare, ya mun ƙarin haske dangane da wannan bayanin da ya hito na daga baya-bayan nan.
Da zai yiwu a ce bayan sun yi wannan aikata a cikin amanar ƙasa din ba, kuma yanzu a zo a ba su wani lada daga cikin kudaden da za a dawo da su ba, wannan in aka yi haka zai sa kasashen duniya su rena mu kuma su ga cewa ma yaƙi da cin hanci da shawa da ake yi a Najeriya wasa ne. Saboda haka mu a ra'ayinmu gwamnan jihar Kebbi, wanda ina ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka aka sace kuɗaɗe aka zuba a Amerika, har shi da kansa ƙasar Amerika ɗin suka kama shi suka ɗaure shi a Amerika kafin ya dawo Najeriya ya zama sanata ya kuma ya zama gwamna, ga daidai ba ne gwamnatin Najeriya ta ce za ta ba shi ladan ko kuma wasu kuɗaɗe daga cikin kuɗaɗen da za a dawo da su? Saboda ya riga ya ci amanar ƙasa, ya yi abin da ba daidai ba, ya ce wa yi a ce ma an ladantar da shi, to kaga ba a yi haka ba. Saboda haka ba ta yadda za a yi kasashen duniya su yadda da ƙarshen da batun cewa da gaske an ɗauke wajen yaƙi da cin hanci da rashawa, in har za a dawo da wasu kuɗaɗen kuma a sake ba waɗanda suka taimaka suka sace kuɗin a waje.
Awan Musa Rafsanjani kenan na ƙungiyar Transparency International a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya, wanda ya samu yarjejeniyar hannu tsakanin Najeriya da ƙasashen ƙetare, ga bayanin da ya mu.
So abin da gaskiya al'amari abin da ya danganci waɗannan kuɗaɗe da ake kokarin dawowa da su Najeriya kuɗaɗe ne waɗanda ko me aka yi dangane da shi a rubuce aka yi. Me za a yi da su a rubuce aka yi? Yaushe za a dawo da su a rubuce aka yi? Wanne wa zai fa'idanta da su a rubuce aka yi? Saboda haka babu maganar wani mutum na daban ko wasu al'umma. Ko wasu iyalai waɗanda za su fa'idanci kobo daga cikin waɗannan kuɗaɗe saɓanin abin da aka ambata a cikin yarjejeniyar mai da su. Yarjejeniyar mai da su kuma ta ta'allaka kancokan keɓance a kan abin da ya danganci hanyar Abuja zuwa Kano, hanyar Lagos zuwa Ibadan da kuma Sakon Niger Bridge. Karkada ɗa karka ƙara. Saboda haka maganar cewa za a ba wani mutum ko wasu jama'a ko wasu iyalai kwabo daga ciki ba gaskiya ba ne. Sannan mu a matsayinmu na gwamnati babu wanda ya san mu da rashin nagarta dangane da kullawa abu dangane da alƙawari idan an kulla shi. Saboda haka muna nan akan nagarta abinda muka ambata za mu yi shi za mu yi abinda muka daidaitu da sauran waɗannan ƙasashe na duniya akan cewa shi za mu yi babu daɗi babu ƙari. A taƙaice dai wannan magana labari ne na ƙanzon kurege baya da tushe.
Ministan Shari'a na Najeriya kenan Abubakar Malami a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda aka cimma wata yarjejeniya ta baiwa makiyayan ƙasar wa'adin watanni biyu domin cika ka'idodin da za su ba su damar shiga ƙasar Benin da ke makwabtaka da Nijar domin yin kiwo ba tare da fuskantar kowace irin matsala ba. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da cikakken rahoton.
Malam Buba Hardo shine shugaban kungiyar makiyaya ta Aran ta kasar reshen gundumar birnin Kwanni. Ya yi mini karin bayani a yau da safe game da wannan yarjejeniyar sanada cewa da kungiyar su aka dama a lokacin tantamnawar kasashen guda biyu a karkashin jagorancin ministan kasa mai kula da harkokin noma da na kiyo na jamhuriyar Nijar Alhaji Labada Abuba da ya jagoranci tawagar ta jamhuriyar Nijar zuwa kasar Benin a lokacin ganawar bangarorin guda biyu.
Benin ta ruhe kwata-kwata ta ce sabbakiyaya baki ba su koma shiga kasarta ta ruhe hanya amma banda waɗanda an ka iske can ciki akwai waɗanda a ciki tun fari suna can ciki amma ba da su ba waɗanda sun ka rigai sun ka shiga amma wasu masu shiga yanzu ta kuble hanya ba a shiga sannan kungiyar mu tattahi ta zo ta gane su an ka tattamna bisa ga wannan saboda bisa ga hanya sai da yawo saboda Benin ita ma tana cikin sai da yawo kenan ai rejejeniya da ita da sai da yawo sai ta zo ta yi wannan doka to an ka zo an ka tattauna da su sun ka ce to suna bari a shiga amma sai da takardu cikakku lalle kai mai shanu in an gane ka waɗannan shanu naka ne kuma suna da hude takarda ta hude ta shiga ta sai da yawo akwai takarda da aka bada ta bisgina sun akwai takardar da aka bada ilibaji jika ne aka ba su a amshe ta wannan takarda sai ka shiga da ita sannan sun ka ce kuma shanu in su wuce saniya 50 bai kamata a ba mutum guda kiwon su ba in su wuce 50 wannan sai an sa musu makiyayi mutum biyu sannan kuma sun kace ba a ba yaro kiwo kamar mai shekara 7 wannan a gane shi yana tare da shanu duk ba su yarda da haka nan ba kenan in sun kilga saniya 50 makiyayi guda in su wuce haka nan sun kace akwai dokar da suka azawa can a yi ma mutum tara bisa gare shi
daga cikin ababen da aka cimma da su tsakanin jamhuriyar Nijar da kasar Benin har da shiga ba da makamai ba yayin da kasar ta Benin ta amince ta baiwa makiyayan cikakkiyar kariya domin su shiga su yi kiyon su cikin kwanciyar hankali da tsanaki a kasar Benin wannan yarjejeniyar ta zo musu da dadi inji Umar Bubakar magatakardan kungiyar Ampen ta makiyaya reshen birnin Kwanni ko da yake ya ce
mu wannan cewa abin takardu abin doka bai zama matsala ba sai dai abin da muke fata gai ya zamanto sanadin matsaloli tsakanin makiyayan mu da makiyayan Benin da ni koko da gwamnatin da gwamnati ko da mutanen fuldan mu ta Nijar fuldan mu tana nan mutane su bar jin wani cece ku ce fuldan mu tana nan wani kaidodi wani abubuwa can daga fara ga a dauko su a yaba cikin makiyaya kiyo zurganyo kiyo ko da dai ba taba ka tashi hankali ba sai dai gyaran zaman lahiya inda yau duk in ka gani makiyayi na Nijeriya da makiyayi na Burkina da makiyayi na Mali da makiyayi na Nijar kowa ya san kowa suna zurganiya tsakanin su suna a tunan ganayen da aka yi in ka diba bisa shan nan duka mahiyancin su nan gana ina in ji dadi da kai in baka sani in ce na baka nan gana a bana kun ku a hanyar makiyaya ainihin ke ci kenan baran kuma mu wanga abin mun ji dadin shi kuma Allah Ubangiji ya sa gwamnatocin mu duka Allah ya hada kanun su wanda yake hade suke hade yanzu a tashi ayi aiki gaba daya tare kuma a tsaye da kaidodi na zaman lahiya duka wannan cikin kiyon zaman lahiya na aje kuma muna fatan Allah Ubangiji ya dore mana zaman lahiya haka muke fata
ita dai kasar ta banan ta baiwa jamhuriyar Niger wa'adin watanni biyu domin ganin cewa makiyayan kasar ta jamhuriyar Niger da ke son zuwa kasar Benin yin kiyo don su cika sharuɗan da ta gindaya musu domin ci gaba da yin kai kawo tare da dabbobinsu a harkokin su na kiyo na yau da kullum kamar yadda aka saba Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba yakun makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin har yau muna a jamhuriyar Niger inda zamu kammala hiranmu da bakon namu shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsin rana ta jamhuriyar Niger Abdul Muhammad wanda zai dora mana daga inda ya tsaya a makon da ya gabata
to rasukuna ta hukumar da an gai shekara 2011 da mun onsu shine hajjo Niger ta cikin na baya 1938 cikin 2000 a kashiya ko shekara Niger ga lokacin nan amma da an kai dora kon na kashiwa ga na dem visit kishi 26 na gari 26 nan dukkan wanga duka sashen da akewa da mu sai ce umba na ta mabbe na shi da an gaba gare mu kenan ga da an kawo nan diskona nan da cikin Africa ni ya ci ta go sha hudu cikin wannan ba su aktin da yawa kenan duk abin a gai sai a dauko tsohon tarihi a sashi kun duk a cewa muna da ba ba muke ba abin ya sake kwarewa da insha Allah
wato dai kenan idan abin a tsaya a lissafi yadda abubuwa ke gudana ne a jimilce za iya cewa sannan a hankali al'umma a nan Niger ta fara gane illolin da ke tattare da hatsarin ababen hawa saboda haka mutane sun fara kwatanta mutunta ka'idar tuki
mutane sun gane kwarai saboda da gaskiya ka san ko wajen haka kwad ayi mai wajen haka wurin permi ayi musu kwasu ya kware ayi mai kwasu ya da yawa don kuma mutane sun gane kuma an sauwaƙe saboda wadda kowa da samun su yi permi shi sa mutane da yawa gaskiya yanzu sai mu ce abin ya rage kwarai bisa ga abu wanda aka abtuka ga lissafin duniya da aka yi ya ni ba gani kwarai mun ka an ci gaba kwarai Niger an rage hatsari bisa ga abin da ka samu kwarai duniya ƙarin da aka samu a gaskiya kara ko shekara sau da yawan motoci ziyara ta kwarai gari motoci ziyara da bai wace mota 200 ya zo wajen 300 gari ko na ya mai 200 wajen mota 200 gari masu yawo kullum to kaga kenan wannan don na samu matsala akwai cinkoso shi ka sawa nan da fa ana sawa da wanda kasan kuma Niger kowa samun gaugawa kowa so shi maza shi wuce don ka duk shi ka matsala amma ya ndi ba kamar ga mi shike yawan motocin a garin mu sai mu ce kamar accident masa ce ya rage bisa gata tunda da ba mu da ya accident da ya yanzu ma shi da ya accident ko tun na rike kenan sai mu ce alhamdulillah ana samun sauki kwari
waɗanne irin matakai ne wannan ma'aikata ta kuta ANSER da ke kula da ɗaukar matakan kiyaye hatsura ke ɗauka don kawo ƙarshe ko kuma magance wannan matsala ta yawaitar hatsarin ababen hawa?
Yanzu abin da mun kawo da shi shine gargaɗi ko lokaci an kai sabon hanya an kai wani abu duk ana zuwa a yi gargaɗi cikin tele da rayu a gaya mutane yadda ya kamata wannan hanya duka rampon gar da kata abi don kuma ba a ji wadda yawa mun zo mu yi wannan kuma ba a tele na saboda a bincika kwadda da rut saboda wannan kwadda sabon kwadda an kai duk an kare karanta shi yanzu kuma za a shiga duk jaja duk a gaya ma kare gaya ma durobi da sauransu duk wanda kata kira ake da hanya shi san mina na wannan kwadda ya kumsa don kuma nan zuwa gaba insha Allah muna so duk kwad sabon kwad da an kai a sashi makaranta lakwal
a makarantun boko za a fara karantar da dalibai ka'idodi na tuki
wala tun lakwatun tukatun primer za a fara sa wannan abin insha Allah wannan mu abu sai wannan nazari kuma Allah ya dana shekaru kadan kuwa ganin an fara shi Allah ya
kuna ganin kuma waɗannan matakai za su taimaka mutane su fahimci cewa tuki abu ne da ya kamata a mutunta ka'idodin sa
to an tuka ga tamalin mu haka ne kuma ka sani jar ai ba ta abu da duk abin da ga muna yi kai kwan duniya ma kai wannan abin da ake an tsara cikin duniya an ce wannan abu a tamalin an kai shi ko na shira ka sauƙin akita insha Allah akwai mu da iyo mu akwai sai da yawo akwai kuma kasashen duniya duk abin da muka yi ba mu yi mu dai kenan duk sai mun diba wanda ya kata ce duk kowa shi shine muka zai mu so da samu sauƙin afjaha tsaitin kasa insha Allah
wani jan hankali ne za a yi zuwa ga al'umma musamman dai matuƙa waɗanda ke amfani da ababen hawa
abin ganganci kamar yadda ga magani duka yanci mai yawa duka hatsari sai a ce dobi na kashi duk kuma mai yawa ganganci ne wajen tuki wajen ajin mota wajen wuciya wani don ku daidai sai a ce abisha ga doba kidan mai yawa sai a ce san ji hankali su rage ganganci a tuki a yi ake da abin da kwadda ya ke tunda kuma ya kamata a ta yi wanda bai yan mai jima bai ta karatun kwad sai shi ƙara komowa shi dan ƙara bita saboda an san da ana mantuwa kuma kowa sun da yanzu nijar gaskiya hanyoyi da yawa an dan sake bakar da ba don kenan ya kamata a ce lokacin zuwa lokacin mutum ya kamata shi koma shi dan sake bai horo su wannan kwad don shi gane abin da ya kama.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Abdu Muhammad shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsarin ta jamhuriyar Nijar. Sai kuma mako mai zuwa za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan jamhuriyar Nijar akan yadda suke kallon kokarin da hukumomin kiyaye hatsarin da kasar ke aikin su na rage yawan hatsarin a kasar. Yanzu a madadin shi bakon namu Abdu Muhammad da wakilinmu a jamhuriyar Nijar Suleiman Muni Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla masu sauraro a gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar email ba amma yanzu ga taƙaitattun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ƙungiyar Taliban sun fitar da sanarwa daban-daban a lokaci guda waɗanda suka nuna cewa a ranar 29 ga watan nan na Fabrairu ɓangarorin biyu za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ake sa ran za ta buɗe hanyar kawo ƙarshen yakin da Amurka ta fi daɗewa a cikinsa wato a tarihin yaƙe-yaƙen da ƙasa ta yi. A matsayin da aka cimma a jiya Juma'a Amurka ta amince za ta janye dakarunta Afghanistan sana a hankali. Yayin da ita kuma ƙungiyar ta Taliban ta alƙawarin cewa ba za ta bari a yi amfani da yankin ƙasar ba wajen gudanar da ayyukan ta'addanci sannan za ta shiga zaman sulhu da al'ummar ƙasar. To a yau Asabar ne kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata a cikin shekarar 2019 a sanadiyar yaƙin na Afghanistan. Alƙaluman rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula 3,400 ne suka mutu sannan wasu 7,000 suka ji raunuka a bara. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce lokaci na ƙurewa a ƙoƙarin da ake yin daƙile yaduwar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar ke ci gaba da ƙaruwa. A jiya Juma'a babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk da cewa ana matakin da za a iya daƙile yaduwar cutar ya yi gargaɗin cewa damar da ake da ita na ci gaba da tsukewa. Kalaman na Ghebreyesus na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewa cutar na ƙara bazuwa a Koriya ta Kudu. A yau Asabar kasar Togo ke zaben shugaban kasa zaben da masu lura da al'amuran siyasa ke hasashen cewa shugaba Faure Ignace Mbene zai lashe.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
la meilleure musique et les dernières nouvelles.